ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاهدو قوات رمضان هجرة دبودة لريه دا أربعين دا شدا شاهدو قوات أكدو بيدا أشرين دا بير منا نعجن سورة البقرة آية تقريبيو دا ستين نام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
الله سبحانه وتعالى أتكين ونن آية تقريبيو دا ستن ينا قارب بغا منا مسالي دا كمكاو منا أبند يبارو دا كي قارب تبتا منا دا چيوا كشيوا دا رايوا سنا حنن الله تعالى شيكالي ربي الذي يحيي ويميت والله يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وأن ذلك أنا تبت من دا كشوا درايا وساموا درسوا كركرر أبو دقبابو دكما أكوي أميد إتبابو babu amai da ita akwai Allah subhanahu wataala ke yin haka wannan shine cikon misali na biyar da Allah ta'ala ya buga mana ko ya kawo mana na abubuwa da suka faru waɗanda Allah ta'ala ya kashe ya raya a gaban mutane suka gani kuru-kuru da idan su. Mun kawo kissa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya dauki mutane 70 yaje ganawa da suka da su suka ce hatta narallaha jaharatan fa akhadharkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna ba'athnakum min ba'di mautikum. Allah ya ce sannan muka raya ku muka tashe ku bayan kun mutu. Wannan aya ta tabbatar mana cewa an yi wannan abin a gaban Banu Isra'ila waɗanda su shaidu ne. Mutum 70 daga cikin su sun yi rashin ladabi da suka ce sai sun ga Allah kuru-kuru. Sakamakon haka tsawa ta kama su duk suka mutu kuma Allah ta'ala ya tashe su. Sannan fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah ta'ala kuma ya tabbatar mana a kissar da ta faru a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam sakamakon wani mutum da aka kashe shi wanda aka nemi hujja aka rasa babu wata hujja da za ta tabbatar wa ya kashe shi in dai ba shi aka raya ba. Da haka Allah ta'ala ya faɗi matakai da za a bi domin Allah ta'ala ya nuna musu shine mai rayawa. Shine Allah ta'ala ya sa aka yanka saniya kuma ya ce a dauki shashin wannan saniya a daki jikin wannan mutum da shi zai miƙe kuma aka yi hakan kuma ya miƙe din. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati. Sannan kissa ta uku waɗanda suka yi balaguro suka kaurace wa garin su dan tsoron mutuwa sai Allah ta'ala yanke musu hukuncin ku mutu kuma ya tashe su. Alam tara allazina kharaju min diyarihim wa hum uluhun hazar al-mauti fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Allah ya ce to ku mutu suka mutun kuma Allah ta'ala ya raya su. Sannan kissa ta hudu na wato aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'athahu. Wannan shine misali da labari na biyar da Allah ta'ala ya bamu a cikin Alkur'ani saboda yardan mu da gaskatawan mu da amincewan mu da dukkan hukuncin da Allah ya faɗa Alkur'ani cewa adalci ne. Dukkan labarin da Allah ya faɗa Alkur'ani gaskiya ne. Kai ka ce akan idan mu akai waɗannan abubuwan guda biyar saboda yarda da yaqini da muke da shi cewa wannan labarai guda biyar da Allah ya bayar na tashin waɗanda suka mutu wato kama an yi akan idan mu ne mun yarda. Don mutane dangane ga labaran da Allah ke bayarwa Alkur'ani ko waɗanda annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa ingantattun hadisai ko kuma hukuncin da Allah ta'ala yake yankewa a cikin Alkur'ani ko waɗanda suka tabbata annabi alaihi salatu wassalam ya yanke a cikin ingantattun hadisai mutane sun kasu kashi hudu. Akwai waɗanda kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa ajala as-sidqu fil akhbar wal ajalu fil ahkam. Hukunce hukuncen Allah duka adalci ne, labaran Allah duka gaskiya ne. Saboda haka mutane dangane ga hukunce-hukunce da labaran sun kasu kashi hudu. Akwai waɗanda suka ƙaryata waɗannan labaran ba su imani da su ba zahiran wa baɗinan, su ne cikakkun kafirai waɗanda Allah zai ba da labari su ƙi yadda, Allah ya yanke hukunci su ƙi amincewa. Waɗannan su ne waɗanda suka ƙaryata waɗannan labarai zahiran wa baɗinan, su ne cikakkun waɗanda suke kafirai. Kashi na biyu akwai waɗanda suka yi imani da su zahiran wa baɗinan, sun yadda sun amince sun gamsu da waɗannan labarai a fili da ɓoye. Waɗannan su ne cikakkun muminai waɗanda suka gaskata abinda Allah ya faɗa a fili sun yadda a zuciyarsu ma sun yadda. Akwai kashi na uku waɗanda sun ƙaryata waɗannan labarai da waɗannan kunce-kunce a zuciyarsu amma a baki suna bayyana kamar sun yadda, waɗannan su ne munafikai. Allah ya ce idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una. Waɗanda zukatansu suna ƙaryatawa bakunansu suna faɗa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. daka waɗannan sune munafikai illa ilaha ula'i wala ilaha ula'i sana akwai waɗanda kuma kashi na hudu sun gasgata wani shashi sun kuma ƙaryata wani shashi fa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun waɗanda suke yadda da wani shashi na wani labari saboda ya dace da tunaninsu ko da lissafinsu su gaskata wanda kuma bai dace da tunaninsu ba su ƙaryata Allah ya ce yanzu ku yi imani da shashin littafi ku ƙaryata shashi babu sakamakon wanda ya aikata haka a cikinku illa khizyun fil hayatid dunya sai dai Allah ya gama shi da kaskanci a rayuwar duniya sanan wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab sannan a ranar alkiyama a maida su zuwa ga mafi tsananin azaba saboda sun ƙaryata Allah ko sun ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko suna jin haushin Allah ko suna jin haushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko sun yadda da wani shashi na addini sun ƙaryata wani shashi malam ko kai duka ko ka bar shi duka ba a yadda da wani bangare a ƙaryata wani bangare shine wannan misali na hudu Allah ta'ala ya ce wa id qala ibrahim ka ambata wa duniya ka karanta wa duniya wannan kissa mai cike da ban mamaki da ke nuna kudura Allah da ikonsa da isassa iz qala ibrahimu lokacin da ibrahimu ana cewa ibrahim ko kuma ibrahim an yi kira'o iko rabbi wato kullun za ga mafi yawan addu'o'i da mafi yawan tawassuli da mafi yawan fadanci da ake wa Allah da kamun kafa ana amfani da kalmar rabbu rabbana rabbukum rabbuhu rabbi rabbiya rabbuha rabbana duka tawassuli ne da kamun kafa ya rab kenan kama akwai ya unnida ya rabbi ya allah rab in kace wa allah rab to kai siranda kana nufin ya khaliqi ya maliki ya mudabbiri ya wanda ya kirkire ni daga babu ya samar da ni zuwa akwai ya wanda ni mallakarsa ne shi ya mallake ni ya wanda shi yake gudanar da ni kaunan wa shar'an to wannan shine ma'anar rabbu in kace rabbu abinda kake jinginawa Allah kenan shi yayi ka shi ya mallake ka shi yake gudanar da kai to sai ruye wannan roko kamar annabi Ibrahim yayi roko ne arini nuna min nuni zai iya zama nunin ido zai iya zama nunin zuciya to amma anan ya nuna nuni yake nufi na ido nuna min da ido na kaifa tuhyil mauta yaya kake raya matacce kenan ba imkan ba kaifiya yake so ya riga yayi imani ana rayawar amma yana so a nuna masa bambanci tsakanin imkan da kuma kaif a nuna maka imkan kuma zai iya ko ba zai iya ba to ba na Ibrahim yake magana ba yana magana kan kaifiya ne ba kan imkaniya ba dama ya san yayi imani da Allah ke kashewa Allah ke rayawa ya yadda ya amince amma a gaban sa ba a yi an kashe an rayan ba yake so ya samu intiqali daga ilmul yaqini zuwa ainul yaqini yana so ya tashi daga mujarradin imani ko gamsuwa da yarda wanda kuma wannan gamsuwa da yardar ita ce take tseratar da mutum ranar alkiyama ka yadda da duk abin da Allah ya faɗa baka gani ba ka yadda da abin da Allah ya faɗa ba tare da idanka ya gani ba ka yadda ba tare da hancinka ya shaka ba ka yadda ba tare da bakinka ya ɗanɗana ba ka yadda ba tare da kunnenka ya ji ba ka yadda ba tare da hannunka ya taɓa ba waɗannan hawasul khams da su mutum yake samun ilimi na zahiri shine abinda ka ji da kunnenka sai ka ce na ji shi abinda ka gani da idanka sai ka ce na gan shi abinda ka ɗanɗana da bakinka sai ka ce na ɗanɗana shi abinda ka shaƙa da hancinka sai ka ce na shaƙe shi abinda ka taɓa da hannunka sai ka ce na taɓa shi to abinda ya wuce waɗannan biyar ɗin shi ake kira gaib yanzu wa ya ɗanɗana alƙiyama ko ya taɓa alƙiyama ko ya ga alƙiyama ko kuma ya shaƙi alƙiyama ko ya ji alƙiyama sai dai ka gaskata labarin da Allah ya faɗa na akwai alƙiyama akwai abin da zai faru na alƙiyama to kuma da an nuna wa kowa ai kowa dole ya imani tunda shi imani dama yarda ne da abinda gaskata abinda amincewa karba mika wuya ga abinda baka gani ba amma wanda ya baka labarin ka gaskata shi cewa labarin gaskiya ne shi yasa ne Ibrahim yace arni kaifa ba imkan ba ba zaka iya ba a'a nuna min yaya kake yi saboda na riga na yadda kana yi to amma so nake in ga yaya kake yi kaifa tuhwil mauta yaya kake raya matacce kala sai Allah ta'ala yace masa awalam tu'min baka gasgata ba baka amince ba cewa tunda dai ka yadda ni nake yi to sai kuma ka gani kala bala yace na yadda na amince na gamsu walakin li yatma inna qalbi ina son zuciyata ta samu ta ƙara samu nutsuwa da kwanciyar hankali an ce dalilin wannan wato roko da Annabi Ibrahim yayi a nuna masa yadda ake kashewa ake rayawa an bada dalilai guda biyu dalili na farko lokacin da suke tattaunawa da wancan sarki alhamdulillahi allazi hajja ibrahim fi rabbi an atahu allah mulk iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumitu lokacin da Annabi Ibrahim yace rabbi allazi yuhyi wa yumitu a wani mataki ya faɗi wannan a matakin ilmul yaqin yace Allah ke kashewa Allah ke rayawa so da aka sai aka ce sarkin ya tambaye shi to kai kaga ya kashe a gabanka ya raya yace ba a kashe a gabana an raya ba amma na yadda ana kashewa ana rayawa so da aka da ya samu dama sai yake roƙon Allah ya nuna masa domin ya tashi daga ilmul yaqin ya koma ainul yaqin wasu kuma suka ce a lokacin da Allah ya ce wattakhazallahu ibrahima khalila Allah ya mayar da Annabi Ibrahim ko ya riƙe Annabi Ibrahim ya zamo babban masoyinsa ƙarshen masoyin shine khulla khalil wanda ya kai wannan matsayin a soyayya to ya kure to waɗanda suke da wannan matsayin kuma daga Annabi Ibrahim sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah attakhazani khalilan kama attakhaza Ibrahima khalila wata kujera ce da Allah zai baka in ya kai ka ƙarshen masoyinsa to kuma waɗanda suka kai wannan matakin daga Annabi Ibrahim sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ake wataken da khalilullah in ka jance ma khalilullah to na aro ne amma kujerar masu ita daga Annabi Ibrahim sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin liyatma inna qalbi qala sai Allah ya bashi misali ya aikata da kansa qala sai Allah ya ce fa khuz arba'atan min at-tayr khuz arba'atan ce wanka riki hudu wannan Allah shi ya sa hikima dake cikin hudun malamai sun yi ta tattaunawa akan wani nau'i ne na tsuntsaye har kauli bakwai akan waɗanne irin tsuntsaye ne Annabi Ibrahim ya wato dauko kamar da Allah ya ce khuz ka karbi ko ka dauki tsuntsaye kala hudu wasu su ce tsuntsaye ne irin na gida to tsuntsayen gida wanda ake ci kamar wanne da wanne ke na a cikin tsuntsayen gida wanda kuka sani akwai talatalo akwai kaza akwai tantabaru akwai zabi akwai agwagi akwai me dagus akwai na gida wanda ake ci ko sai me gis me kenan agwagwa ko agwagwaruwa to duk waɗannan masu fukafukai suna tashi ana kuma ci sannan akwai kuma waɗanda suke a sama masu hatsarin waɗanda suke da ƙamborai masu kama abu da ƙamborai masu ƙamborai a hannunsu da kuma fika a bakinsu kamar shaho kamar likiya kamar shirwa kamar hankaki kamar ungulu kamar na'am mikiya tana ciki zalbe babba da jaka ko gaggafa gaggafa wani tsuntsu ne an ce an yi shi wanda yake dauke saniya ya sama da ita wanda girmansa da karfinsa ana kiwon shanu da yayi kasa kasa sai ya sama da saniya gaggafa kenan to irin waɗannan tsuntsaye wasu suka jingina wannan wasu kuma suka faɗi irin dai irin su bainu irin su a makamantan su abin da yasa Allah ta'ala kawai ya fa khuz arba'atan min ad-dairi bai faɗi sunayen tsuntsayen nan ba saboda misalin da Allah yake son ya bayar ko ma wani irin tsuntsu ne ko na gida ne ko na dawa ne ko wanda ake ci ne ko wanda ba a ci ne ko babba ne ko karami ne da akwai rayuwa a jikin sa shi yasa ba a ma tsaya gaya mana sunayen su ba saboda hikimar ba akan sunayen su suke ba ba akan nau'in su suke ba ba akan yanayin kalan tsuntsayen suke ba wani ci a an dauko a ciki an dauko wato zakara saboda ya kama da mutum wajen sha'awa wani ci an dauko abin nan dawusu saboda ya kama da mutum a wajen ado da kwalliya da jiji da kai wani ci an dauko kaza duk waɗannan ba shine muhimmai ba muhimmai shine Allah ta'ala ya umarce shi ya kama tsuntsaye guda hudu ko ma wani kala ne da a ce ambatan sunayen tsuntsayen nan yana da wata fa'ida cikin kissar ko kuma yana da wani shiriya da yake da alaka da shi da Allah ta'ala ba zai wuce ba sai ya gaya mana sunayen tsuntsayen to amma tunda Allah ta'ala bai faɗi sunayen tsuntsayen nan ba sanan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam bai faɗi sunansa a cikin alqur'ani ba to kaga waɗannan wato ba su da muhimmanci kenan sai an san sunayen waɗannan tsuntsaye ko kalar su ko kaza amma je mun yi imani tsuntsaye ne saboda ya ce tsair tsair dama tsair ya tsiru tsairan masu tashi ne sannan arba'atan mun yi imani kwaya hudu ne amma meye hikimar da tasa suka zama hudu wannan mun bawo shi Allah ta'ala sani wanda shine yace a riki guda hudu sannan tsair me yasa sai tsair ba ce kama dabbobin gida ko na dawa ba ko mutane ba aka bar shi a maganin tsuntsaye to wannan ma Allah ta'ala ya bawa kansa hikimar da yasa ya zama tsuntsaye kuma suka zama guda hudu to ga yadda za a yi nan fasur hunna ilaika ko fasir hunna ilaika sur bi dammu sadi ka karkato da su zuwa gare ka ko fasir hunna ilaika ka wato ainihin jawo su jikinka ka yanyanka su ma'ana ka ɗebi tsuntsaye guda hudu sai ka yanyanka su sai ka dandake su zama kamar curin fura naman kowanne ya shiga jikin naman kowanne kashin kowanne ya shiga jikin kashin kowanne jinin kowanne ya shiga jikin kowanne a cakuɗa su a yanka su kaga na farkon an yanka su ransu ya fita idan an dandake su naman kowanne ya haɗu da naman kowanne to nan ne za a nuna gwanintan naman kowa ya koma namansa kashin kowanne ya koma kashinsa ɓargon kowanne ya koma ɓargonsa abin nan wato gashin kowanne ya koma gashinsa sannan halitta kowanne ta koma halitta ta ba tare da ta cakuɗa da ta ƴan uwarta ba wannan kuma wata gwaninta ce ta ƙudura Allah yake so ya nuna annabi Ibrahim ya gani akan gidansa yasa ya ce fasur hunna ilaika ثم اجعل على كل جبل sannan ka sanya ala kulli jabalin kaga magana dutse ta shigo a kissar jabalin din nan guda nawa ne kuma malaman tafsir su ce a dutsuna hudu ne saboda an ce tsuntsayen ma hudu ne wasu ce a wato a su din a duwatsun guda bakwai ne a ina wannan kissa ta faru duwatsun nan wani kala ne masu girma ne ko kanana ne sannan duwatsun nan a jiha ɗaya suke koko dutse ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a kudu ɗaya a arewa duk waɗannan Allah ta'ala bai faɗi inda dutsen suke ba bai faɗi girman dutsen ba bai kuma faɗi kalar dutsen ba ko bai faɗi a jihar da dutsen suke ba ya ce dai thumma ja'al sannan ka sanya ala kulli jabalin kaga nan ko ba a gaya mana ba cewa an yanka waɗannan tsuntsaye an dandake waɗannan tsuntsaye ko an yanka su an cakuɗa su kissa yana nuna haka tunda an ce juz'an juz'in wannan tsuntsaye min hunna tunda ya ce min hunna juz'an kaga kenan sun riga sun zama pieces an riga an daddatsa su an kuma yanka su an kuma maida su gunduwa gunduwa an cakuɗa su to sai ka aje su kuma akan dutse. Idan ka dora waɗannan dunkule dunkule akan dutse, kai kuma sun mad'uhunna, sannan ka kira su. Haji wata gwaninta shi annabi Ibrahim shi zai kira su. Abinda ka tabbatar an yanka shi ransa ya fita, sannan an danda kashi ya zama abinnan ya yi rugurugu, kashinsa da namansa da tsokarsa da jininsa da gashinsa ta haɗe. Da wasu malamai suka ce kamar curin fura-fura ya maida su, ya dandake su kamar yadda ake dambun nama, haka ya maida su niƙaƙƙen nama da ƙashin da naman da ƙashin da ɓargon aka niƙe aka dandake, sannan aka aje curi-curi aka ce to kirawo su. Ma'ana misali a ce ka kira na farko, idan misali a ciki akwai zakara ka ce zakara, sai kawai ka ga zakara ya amsa kiranka, ya ɗebo namansa, ya ɗebo ƙashinsa, ya ɗebo gashinsa, ya ɗebo jininsa, ya ɗebo komai nasa ya haɗu ya zama zakara a busa masa rai ya taho gurin ka ce to zauna a nan. In misali a cikinsa akwai ɗawusu a ce ɗawusu, sai ɗawusu shi ma ya cicciro namansa, ya cicciro tsokarsa, ya cicciro jininsa da gashinsa ya haɗu, sannan Allah ya busa masa rai ya taho shi ma ya tsaya a cikin Ibrahim. In ka ɗauka misali a ciki akwai talatalo, shi ma ya masa haka. In ka ɗauka a ciki akwai wato abin nan wannan ta ruwan agwagwa, ita ma misali a yi mata haka, duk su taho. Ya ati na ka sa'ayan, me yasa bai ce ya ati na ka ɗairan ba? Ko? Ai sa'ayan aka ce, kuma ɗairu ya ɗiru. Sa'ayu aiki ne na mafi yawa a ƙasa ake gudu. Shi yasa ma wasu ka jingina abin zuwa ga irin dabbobin gida, domin mafi yawa su abin nan ɗin gida, tsuntsayen gida, za ga sun fi tafiya ma mafi yawa akan tashi. Yanzu kaza in ba ranta ne ya ɓaci ba, sai ta daɗe bata tashi ba. In ba ɓata mata rai aka yi ba, sai ta daɗe bata tashi ba. Zabo ne in ya ga dama sai ya tashi kawai tafiyarsa. Ko? Saboda haka nan sauran za ga suna da fuka-fukan, amma mafi yawa fuka-fukan ba na tashi ai doguwar tafiya a sama ba ne. To shi yasa an fassara su da sa'ayan za su iya tahowa su yi tafiya. Duk da tsuntsaye ne suna yin tafiya da gudu a ƙasa. Ko kuma sa'ayan wasu sun fassara sa'ayan da cewa sun tashi irin su shawagi, kamar yadda za su tashi ne sai wasu sun yi tafiya ai sannan suke miƙewa. Wasu suna miƙewa kai tsaye daga inda suke kawai kaga sun cira sama. Wasu kuma sai sun yi tafiya kamar yadda jirgi in zai tashi sai ya ruga da gudu sannan ya miƙe. Wasu ma za ka ga su ma sai sun ruga da gudu sai kuma kaga sun miƙe, sun kwashi iska sai su miƙe. Shi ne ma'anan Allah Ta'ala siffanta zuwan nasu da ya ati na ka sa'ayan, za su zo maka suna masu gaggawa da sauri su amsa kiranka. Wa alam, to ka sani bayan wannan abu ya faru, wanda kuma hakan ya faru annabi Ibrahim ya gani, annallaha azizun hakimun. Ka san cewa Allah Ta'ala mabuwayi ne kuma hakimu ne. Kalman hakimu tana ɗaukan wato hikima, tana ɗaukan hukumu, domin fa'il ne zai iya zama ma'khuzin ne minal hukumi au minal hikimati, ko da an ciro shi daga hukumu, ma'ana ka san Allah Ta'ala shi yake yin hukunci na abin da zai faru ya faru. Sannan hukuncin nan zai iya zama al-hukmu shari'i ko kuma al-hukmu al-kauni. Zai iya zama hukunci na shari'a na halastawa da haramtawa, zai iya zama kuma hukunci na kaunu na kashewa da rayawa. Sannan in hikima ce ma'khuzu min al-hikmati ne, to ita ma hikima za ta iya zama guda biyu. Akwai al-hikima ash-shar'iyya, akwai al-hikima al-gha'iyya, akwai al-hikima as-suriyya. Al-hikmatu as-suriyya shine Allah Ta'ala yadda yake suranta abu. Kai ka san akwai hikima da ya tashi yin sauro sai shi dan karami, da ya tashi yin giwa sai ta katuwa. To yin sauro karami da yin giwa katuwa bai bambanta kudirar yin su ba. Ba a ce a wannan tunda babba ne sai an yi aiki da yawa kafin a samar da shi, tunda wannan karami ne aikin sa ba wahala ba. A'a, innama amruhu idza arada shay'an shay'an, ko babba ko karami, an ya kula lahu kun fayakun. So da aka katan abu, an ce a cikin misalin da ake bayarwa na cewa yanzu Fir'auna haddani, wai Hamana ne, yace Fir'auna haddani, ƙaryar ma har da ni za a wa. Wata mata ce tana da akuya, sai akuyar ta mutu, tai bakin cikin mutuwa akuyar ta, sai ta tuno ai Fir'auna yana cewa ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi, daga kawai sai ta dauko mushan akuyar ta ta taho fada Fir'auna. Ta zo fada Fir'auna da mushan akuyar ta, shikenan sai Fir'auna yana ciki, Hamana yana daga waje, sai ta ga Hamana, ce Hamana, ce eh dattijo me ya faru? Tace akuya ta ce ta mutu, kuma gaskiya ban so ta mutu yanzu ba, shine na kawo ta domin wato Fir'auna da yace shi Allah ne ya raya min akuya ta. Sai Hamana ga wannan tsohuwa ba ta ballo ruwa, domin shi kansa ya san ƙarya fa Fir'auna yake yi. Shi fi Hamana da shi ake shirye wannan mitin din, ayi wannan ciwaciwar da wannan damfarar, ya san ƙarya Fir'auna yake yi. Sai ya ce to yanzu abinda za a yi, sai ya ce a kawo wata akuyar. Aka kawo mata akuyar, ce to dattijuwa ga wannan akuyar ki karɓa ki tafi, saboda Fir'auna yana wani aiki ne, yana can yana halittar raƙumi. To shi yasa ƙara kawai a baki wata ki tafi. To shine ya tsohuwa dai bata gane ba, ta karɓo wata akuyar ta yi tafiyarta. To shine da ya shiga ciki ya ce kai ai Fir'auna an kusa ballo mana ruwa. Ta mai faru ya ce wala, wata tsohuwa ce ta zo da matacciya akuyarta, ta ce ta zo ka tashe ta. To shine dai naga in aka bari kuka yi gaba da gaba za a ji kunya, girma zai zube. To shine ne mata dabara, na kawo wata akuyar na bata, na ce ta yi gaba saboda kana can kana halittar raƙumi. Sai ce kuma ka san halittar raƙumi fa akwai ɗan wahala. To shine Hamana ya ce haba Fir'auna har da ni. Wai har da ni a cikin ƙaryar. To kun ga ashe kenan a waɗannan ƙissoshi da Allah ta'ala ya ba mu a cikin Al-Qur'ani guda biyar, suna tabbatar da cewa mai kashewa mai rayawa shine Allah ta'ala. Kuma muna i'tiqadi cewa da can babu mu, hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura, da can babu kai, alamun mutuwa kenan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un thumma amatahu fa aqbara thumma idza sha'an shara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzurul insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadaban wa zaytunan wa nakhala wa hada'ika hulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Saboda Allah ta'ala shine ya samar da babu ta zama akwai, kuma wannan akwai din zai iya mai da ita babu, sannan ya sake dawo da ita akwai. Don haka wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah ta'ala zai tashi alkiyama, kuma zai wa mutane hukunci. Shi yasa ƴan wuta ma idan an shiga wuta an musu hukuncin zama a cikin wuta, ai za su faɗi wata magana, rabbana amattana sinataini wa ahyaita nasnataini fa'atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil. Suka ce Allah ka kashe mu sau biyu, ka raya mu sau biyu. Me ma'anan ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu? Da ƴan wuta da kansu za su faɗi wannan a cikin wuta, bayan da sun ƙaryata cewa in an mutu ba za a tashi ba. Ai za mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lama ba usuna khalqan jadida wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Bayan da suna shakka, suna kokonto, suna ƙaryata cewa ba za a tashi ba, har sai da Allah ya rantse, qul wa rabbi la tub'athun Allahu la ilaha illa hu la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi. Suna tambayanka wai da gaske ne? Yace eh, na rantse da Allah da gaske ne. Za'amal ladhina kafaru an lan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير كافرين سنة رأي تشوى وي بزا أتاشي با كتشي زا أتاشي زا أتاشيكو سنة أباكو لعبارين أبندكوك أيكت wannan mai sauki ne a gurin Allah subhanahu wata'ala. Sannan darasin da ke cikin wannan wato ayoyi waɗanda suke nuna mana kudirar Allah da ikon sa, darasi na farko shine anna tawassula ila Allah bi rububiyyati min adabud du'a. Idan zaka yi addu'a zaka roki Allah, yana daga cikin ladabin addu'a kai tawassali, kai kamun kafa, kai fadanci, kai roko da fakewa da cewa Allah shi ya halitta, ya mallaki halitta, yake gudanar da halitta, sai ka dunkule shi a kalmar rabbu. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Shine da yace rabb, domin amsa addu'a idan kace ya rabb, ya rabb, to kaje karshe wajen nuna cewa kai ba kowa bane, ka san kana da rabbu wanda yake amsa addu'a. Sannan na biyu, wannan aya tana nuna mana babu laifi mutum ya nemi a nuna masa wani abin da zai kara masa yaqini da imani. Kenan duk sanda ka sake karanta aya, ayoyin Allah ta'ala kashi uku ne. Akwai al-ayat ash-shar'iyya, su ne wannan da muke karanta Al-Qur'ani aya 6,336 waɗanda Allah ya soka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin surori 114. Waɗannan surori in kana karanta su kana ƙara sanin Allah, kana ƙara gane Allah. Wata aya bayani take akan Allah, wata akan bayin Allah, bayin Allah nan kashi biyu wanda suka bi shi da waɗanda suka kangare masa. A cikin Al-Qur'ani zamu ga kissa Fir'auna da makoma Fir'auna, zamu ga kissa Annabi Musa da nasarar da ya samu akan Fir'auna. Saboda haka Allah yana wani gurin za a yi bayani akan Allah, wani gurin akan halittar Allah subhanahu wata'ala. Akwai al-ayat al-kauniyya, sune halittun Allah. Waɗannan halittu da muke gani mu ma daga ciki ne. Wa fi anfusikum afala tubsirun, shin ba ku ganin kanku? Ai a cikin kanku ma akwai ayoyi yadda Allah ya halice ka, da yadda ya samar da kai, da yadda ya kage ka, da yadda kake aiki ba mai, ba fetur, ba kanan zir, ba kuma caji irin na sola. Haka dawa da yake aiki, babu giris. Dan a ce wato dan Adam da yana aiki da batir, da batir din Adam sai yafi kowane batiri tsada. Da dan Adam yana aiki da fetur, to yanzu da wani ma yana nan an yi fakin sa a gareji. Saboda me? Ba shi da kuɗin da zai sai mai ya kai kansa wajen karatu, da haka sai ya fakin ɗin kansa. Ka zo ka tare da shi ya fakin, ka ce ya ce wallahi ba mai ne. Yau za ka tafsiri ya ce wallahi ba mai. Ko a ce mutum sai ya yi caji kuma cajin ya yi lo, kaga ya ce wallahi yau ban yi caji ba, shi yasa yau ba zan iya tafiya ba. Kaga wani wata kimiyya ta Allah da ya samar da ɗan Adam baya aiki da waɗannan abubuwan gaba ɗaya. In ka tashi kawai kai miƙa ka tashi, ba sai ka yi statin ɗin kanka ka tashi kanka kaji kaza ba, ko ai maka giris a ce wannan gabobin sai an musu giris. To waɗannan wata wani abu ne na Allah ta'ala da ya wa ɗan Adam wannan. To saboda haka akwai kuma al-ayatu takawiniya. At-takawiniya su ne ayoyin abubuwan da ke faruwa yau da gobe. Ganin an cire wani, an sauke wani, an ɗora wani, an sauke wani, an ba wani lafiya, an sa wa wani ciwo, an sa wa wani farin ciki, an sa wa wani baƙin ciki, an halicci wani, an kashe wani. Waɗannan kaɗai aya ce. Ya kaga duniyan nan gaba ɗaya sama da mutum biliyan 8 da aka ƙaddara suna rayuwa yanzu a duniyan nan, kowa fa sai ya ci ya sha na'am da budget ɗinsu gaba ɗaya. Ka duba dimbin biliyoyin halittun da suke dawa, da wanda suke gida, da wanda suke ruwa, da wanda suke tudu, da wanda suke kwari, da waɗanda suke cin nama, da waɗanda su kuma ake cin namansu, da waɗanda suke masu amfani a zahiri, da waɗanda suke cutarwa a zahiri. Duka waɗannan halittun Allah ya gama musu budget da duk abin da suke bukata ya tanada musu. Misalan haka yace fa'ida ta biyu shine dan Adam zai iya nema ko ya bincike. Qul unzuru ma za fi samawati wal ard. Allah ya bada dama yace ku duba abinda ke cikin samai da ƙasa amma ma tugunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun sai dai ayoyin nan da gargadin da Allah yake nunawa cikin ayoyin sa ba sa amfana waɗanda ba su imani ba amma agan anhum sam'uhum wala absarum wala afidatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayatillah idan kana jayayya da ayar Allah sai zama da jinka da ganinka da kokolwarka ta tafi a banza baka amfana da ita ba saboda kana jayayya da ayoyin Allah to waɗannan wannan shi ma fa'ida ce da wannan aya ta nuna mana sannan fa'ida ta uku a cikin wannan aya to anna ainal yaqin aqwa min khabaril yaqin to abinda ka gani da idonka laysal khabar kal muayinati gani ya kori ji abinda ka gani yana karfafa maka abinda ka ji bisa kace annabi Musa lokacin da Allah ta'ala ya bashi labari cewa mutananka sun yi ridda sun koma bautan gunki akwai attaura a hannunsa amma bai jefar da attaurar ba amma da yazo ya gansu suna bautar gunkin ya gani da ido wa alqal alwah wa akhadha bi ra's akhihi yajruhu ilay ya aje ta ko ya jifa da ita ya kama gemu dan uwansa yana jansa zuwa gare shi saboda yaga abinda ya faru a bayan ya tafi ya basu akan tauhidi yazo ya tayar da su sun koma kan shirka to wannan yana nuna mana cewa abinda mutun ya gani da idan sa yana masa tasiri fiye da abinda kawai mujarradin ji ne kuma ai kaman misalin da na bayan ne mutun da yake da tufa sai kace wa wani ina da tufa kuma tana da zaki shi kuma ya yadda da kai cewa lalle ka mallaki tufa din nan kuma lalle tufan nan tana da zaki wannan labarin da ka bashi kana da tufa kuma da labarin da ka bashi tana da zaki idan ya yadda da kai to wannan shi ake kira me khabarul yaqin ko ilmul yaqin sai ya dauko maka tufan nan ya nuna maka ita ce ka ganta ma yanzu ka tashi daga khabarul yaqin ko ilmul yaqin ta koma ainul yaqin don ka ganta sai ya ce ungwaci sai ka karba ka gatsa kuma kaji tana da zaƙin to yanzu ka samu me haqqul yaqin saboda haka kullun labari yakan karuwa imanin mu da alkiyama da yaddan mu da alkiyama duka mu mun hada gaba daya yadda muke ji a ran mu muna da ilmul yaqin akan alkiyama muna da haqqul yaqin akan alkiyama muna ma da ainul yaqin domin abinda Allah ya faɗa zai faru imanin mu ya kai muna ga kamar akan idan mu ake yi wannan shine wato wannan fa'ida ta hudu da wannan aya wato ta nuna mana fa'ida ta biyar an tabbatar da cewa Allah ta'ala yana aikata ayyukan da ya ga dama daga cikin su akwai al-ihya wal imata yana rayawa yana kashewa da yace kaifa tuhyil mauta yaya kake raya matacce sannan fa'ida ta biyar wannan aya tana nuna mana cikar kudura Allah tamamu kudratin Allah ta'ala bi ihya'il mauta cikar kudura Allah wajen raya matacce waɗanda kuma ayoyi da dama sun tabbatar da wannan sannan abu na shida wannan aya ta tabbatar mana Allah yana magana wal qur'anu kalamullah da yake qala awalam tu'min ai kaga wannan amsar ai Allah ne ya bawa annabi Ibrahim ita da fakhuz arba'atan duk wannan ya nuna cewa ya takallamu bima sha'a mata sha'a kaifa sha'a bima sha'a min alqauli saboda haka Allah ta'ala yakan yi magana wallahu ta'ala ya takallamu bima sha'a mata sha'a kaifa sha'a bima sha'a min alqauli mata sha'a fi zamani wa kaifa sha'a fil kayfiyya Allah ta'ala yana magana da abin da ya ga dama san da ya ga dama da wanda ya ga dama da kuma abin da ya ga dama yayi magana da shi a zamanin da ya ga dama ya magana da yadda ya kamata ya magana da kaifiyar yadda ya kamata ya magana mun tabbatar da wannan Allah ta'ala yana magana subhanahu wa ta'ala sannan abu na bakwai cewa magana Allah ta'ala tana jiyuwa Allah yana jiyar da mutum maganar sa san da ya ga dama ya jiyar da kai wa anna kalamullah ta'ala yusma masmu'a wa anna kalamullah ta'ala bi hurufin wa aswatin masmu'a Allah ta'ala yana yin magana kuma ana jin maganar Allah yadda ya so a ji maganar ne magana da Musa annabi Musa wa kallama Allah Musa takalima amma daraja ce da ake fifita annabi Musa ta bangaren cewa Allah ta'ala yayi magana da shi alayhi salatu wassalam. Wasana abu na takwas cewa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi imani da kudura Allah akan raya matattu saboda yaddasa nema yake son Allah ta'ala ya nuna masa yadda yake yi ba zai iya ko ba zai iya ba. Kisa muka ce umanci tsakanin kaifiya da imkaniya. Imkaniya kamar ka ce yi in zaka iya shine imkaniya, kaifiya kuma tunda kana yi to yaya kake yi, nuna min yadda kake yi. Shi yasa annabi Ibrahim ba imkaniya ita tambaya ba, kaifiya ita tambaya. Wannan ki kara tabbatar da cewa wato annabawa sun fi kowa sanin Allah subhanahu wataala. Sannan abu na tara, wannan aya tana nuna mana ithbatu ziyadatul imani fil qalb. Cewa imani yazidu wa yanqusu, da yace walakin liyatma inna qalbi, ashe dumani na tana karuwa ne domin imani yana karuwa, liyazdadu imanan ma imanihim fa mallazina amanu fazadadhum imanan wa yastabshiruna. To wannan shine fa'ida ta goma, kuma jawaz iktisar alal jawabi alal harf dal alayhi, za iya takaita jawabi akan harafi ɗaya idan zai wadatar. Yazo kace yazo, eh ba sai ka ce eh yazo ba, ya tafi kace eh, yayi magana kace eh, ba sai ka ce eh yayi magana ba. Kalma eh din ta wadatar. Kana so kace eh, an baka auren yarinyar nan ka karba eh, to yayi wadatar, wai kace eh na karba ba. To da haka kalma ɗaya tana iya wadatarwa a lokacin da awalam tu'min qala bala, kaga bala ta ba sai ya ce bala uminu ba. To wannan harafi ɗaya na wadatarwa wanda ke nuna wato al-ijazul wato kalimi kenan. To al-Qur'ani akwai al-ijazul lughawi, lugarsa tana da wadatarwa sosai. Shi yasa Allah ta'ala da ya tashi zabe wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, sai Allah ta'ala ya zaba mana maganarsa al-Qur'ani. A cikin maganganun Allah akwai at-taura, akwai injila, akwai zabura, akwai sufi Ibrahim wa Musa, akwai al-Qur'ani. To al-Qur'ani ta'ala, Allah ta'ala fifita al-Qur'ani. A cikin maganganun Allah ta'ala akwai ayatul kursi, akwai amanar rasul, wanda al-Qur'ani a cikin maganganun Allah shine mafi girma. Sannan sai nemo mala'ikan da yafi kowane mala'ika girma ya bashi ya kawo mana al-Qur'ani, shine wa Jibrilu. Shine mala'ika Jibrilu. Shin a cikin mala'iku a iya saninmu akwai wanda yafi mala'ika Jibrilu? Da ya tashi kuma kawowa, sai ya kawo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shin a halitta Allah akwai kamar annabi Muhammad? Babu. Kaga kenan Allah ya ba mu littafin da ya girma, mala'ikan da yafi girma ya kawo, aka kawo annabin da yafi duk halitta Allah girma. Sannan sai aka zabi garin da yafi kowane gari girma, shine Makka da Madina, mahaifar annabi da makwancin annabi. Rana biyu ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai muhimmanci, ranar shigowarsa duniya da ranar komawarsa ga Allah. Ya shigo duniya a Makka, ya koma ga Allah a Madina. Daga sai ya zama Madina ta yi daraja saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makka ta yi daraja saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa da annabi Ibrahim yayi addu'a Allah ya darajta Makka, kuma Allah ya amshi addu'arsa. Sai annabi ya ce, ya Allah, ni kuma ina roƙonka ka ninka biyu abinda kai wa Makka, kai wa Madina fiye da haka. Sai da duk abinda aka ba Makka na daraja, sai da aka ninka shi sau biyu a Madina. Madina annabi alaihi salatu wassalam. To shine sai Allah ya fifita ya saukar da Qur'ani a Makka da Madina, Makkiya Madaniya. Sai kuma Allah ya zabi watan da yafi kowane wata, shine watan Ramadan. Domin a cikin watanni Allah ya ambaci watanni 12 amma a dunkule, babu watan da Allah ya kama sunansa karara a cikin Al-Qur'ani sai Ramadan. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Me yasa Ramadan yayi daraja? Saboda unzila fihi al-Qur'an. Watan Qur'ani ne, watan azumi, watan Qur'ani kafin watan azumi. Sai da ya zama watan Qur'ani sannan ya zama watan azumi, shi yasa ake shagala da azumi da karatun Qur'ani a cikin sa. To kaga watan yayi daraja saboda wannan. Sannan aka zabi daren Lailatul Qadari, ya zama shine daren farko na sauka Al-Qur'ani. Daren Lailatul Qadari kuma wasu malaman sun ce a lokacin ya dace da 21 ga watan Ramadan 21 shi kuma 21 sai ya dace da Lailatul Qadri so da aka sai ya zama inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairun min alf shahr so watan yayi daraja ranar daren yayi daraja Makka da Madina ta yi daraja saboda an sauka da Al-Qur'ani sai al'umma annabi kuma tafi koce al'umma daraja saboda me an kawo mata Qur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah saboda imanin ku da umanni da hani da kuke yi kuka fi koce al'umma saboda Al-Qur'ani sannan harshen Larabci yafi kowane harshe saboda me saboda an saukar da Qur'ani inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan mun saukar da shi balarabe Qur'ani balarabe ne to sai aka kowa ya kokari ya zama balarabe saboda mai Qur'ani balarabe ne annabi balarabe ne sakon da aka saukar cikin harshen Larabci aka saukar da shi muna da yarurruka gurgurdan abinda aka bincika sun kai 7,000 a duniya iya wanda aka gani fa 7,000 aka masana harshe suke cewa 7,000 da yan kai a cikin harasan nan 7,000 ana ta tattara kowane yare ana tattara kalmomin da ake amfani da su wajen yin magana babu wani yare da a yanzu aka cimma an samu kalma miliyan 2 a cikin sa amma Larabci shi kadai an samu kalmomi kusan miliyan 14 yanan di yaran da ka iya a duniya in ba Larabci a ciki malam ba gidaje ne kai farko ka iya Larabci domin ka dace da yaran da aka saukar da Qur'ani da shi kuma ka dace da yaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zama shine yaran sa sannan kuma ka dace da sakonnin musulunci da aka aje su shekara 1000 babu wani yare a duniya da zaka aje sako a cikin sa shekara 1000 mutun ya dauka ya karanta ya gane sai Larabci ko turancin da aka rubuta shekara 1000 yau ba zai karanta ba ya wanda ake shekara 1000 can baya shekara 1000 zai karanta yanzu saboda kalmomi sun shiga ciki sun cancanta amma muwadda Malik ta shekara 1200 da yan kai kuma da kabu sai kace haddasana haya an Malik kawai ka gane kenan kana so ka aje wa yayanka sako haji kan jikan ka shekara 1000 su karanta to aje musu cikin harshen Larabci shine yaran da aka yi masa hidimar da ba taɓa wani yare a duniya irin sa ba akai nahwu akai sarf akai balaga akai kaza akai ka don a kare shi ko ba dan komai ba saboda kare shi kare alqur'ani isa shaykhul islam yake cewa koyan larabci akan musulmi wajibi ne ba dan akan kansa ba sai dan kasancewar sa wasila zuwa ga gane maganar Allah da gane maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam usana abu na karshe tabbatar da sunaye biyu ga Allah Al-Aziz Al-Hakim Al-Azizu suna ne na Allah Izza sifa ce ta Allah yu'izzu man yasha'u hukuncin sa Al-Hakim suna ne Al-Hikmatu wal Hukm sifa ce ta Allah sannan kuma yahkumu ma yasha yahkumu ma yurid la mu'aqiba li hukmihi wannan tabbatar da sifa ce da haka waɗannan sunaye mun yi imani da su sunayen Allah ne sufofin da ke ciki sufofin Allah ne tasirin abun kuma yana nuna mana yadda Allah yake da iko yake da kudura yake kashewa yake rayawa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana waɗanda suka musulunta yau an samu mutum ɗaya sunanta Peace ya shekara 18 yanzu an maida ita Aisha mala akwai bambanci ne wajen fitar da zakka akan gidajen da nake saye na sayar da kuma gidajen da nake saya na aje dan ba da haya haka motar sayarwa da ta haya akwai bambanci abinda ka siya dan ka siyar ya zama na kasuwanci dan haka wannan zaka yi masa zakka in ka siyar shi kuma gidan da ka aje shi dan haya to kudaden hayan zaka dinga fitowa zakkar kawai ita ma mota haka ne wacce kake siyarwa ita ce jarinka ai ka siyo wata ka siyar ka ciri ba ka siyar to waɗannan su ne in ka siyar sai ka fitar da zakka su kuma motocin da kake haya da su to kudaden da suka tara na hayar su zaka fitar wa zakka malam ko ina ina iya yin zakar fiddakai da taliya da makaroni ko sai da hatsi abinda talaka ke bukata shi ake zakka da shi idan talakan suna son cin taliya to kaga idan kai zakka da taliya ai taliya me asalin taliya alkama ko to ashe kaga ashe da alkama kai zakka kenan in kai da taliya taliya kawai an sarrafa ta ne kamar ka saukaka wa talaka ne shi ba sai ya je ya maida alkamar taliya ba kamar kai zakka da fulawa ne ko kai zakka da garin hatsi wanda aka nika ko aka sarrafa ai taliya tafi wa talaka saukin sarrafawa fiye da ka bashi wato alkamar da sai ya je ya nika ta ya kula da ita kamar ka ba mutum nikakken hatsi ne yafi sauki akan ka bashi wanda sai ya je ya kai nika da makamantan su to yanzu Allah ya kawo sauki ana samun nikakken abu to kaga ka saukaka wa mutum inda za a iya kwatanta taliyar yawan ta kai adadin mudu to sai a bayar da ita babu laifi asalin aka duba ba kalmar taliyan ba asalin ta alkama ne ko ya halatta ba wanda ba musulmi ba su tura da makamantan su kwarai da gaske musamman in kaga mutum ne mai sassauci mai saukin hali wanda bashin zai haifar da dayan uku na farko watakila hakan ya sa shi ya musulunta watakila hakan ya sa ya zama abokin zama na kirki domin wanda ake masa kyaukyata masa ana zata in dai dan adam ne yana nan akan fidirarsa ta dan adam ana masa alheri to ba za a dinga fitina da tashin hankali da shi ba sannan kuma na uku zai iya zama dalilin da zai sa ba zai dinga zagin musulunci ba watakila ma ya tallata musulunci akwai kissa guda daya anan wata rana annabi alaihi salatu wasallam an dawo daga yaki ana tsananin rana wajen 15 rana zuwa karfe 1 sai sahabbai suka ga akwai bukatar a huta an yi doguwar tafiya sai aka fara neman ina guri yake mai inuwa da za a zauna ku duba sahabbai saboda kaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka bazu suna neman ina wata ɗan inuwa take ko kaka su ware wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ya je ya zauna sai suka samu wani bishiya ta dan yi inuwa haka kusa a tsakar rana ba a samun inuwa sosai saboda ranar tana tsakiya inuwar ba ta fitowa saboda bata karkata ba balle inuwar ta yi dama ko ta yi hagu sai suka samu yar inuwa sai suka ce annabi alaihi salatu wasalam to kai zauna anan inuwar ka huta annabi alaihi salatu wasalam sai ya kwance takobin sa ya ajiye sai ya jingina a jikin bishiyar nan sai gingidi ya dauke shi to da yake sahabbai sun barbazu kowa yana neman inuwa sai zama shi kadai ne a gurin sai ga wani shirgegen kato kuma kafiri wanda su aka je aka yaka aka dawo sai ya zo ya ga annabi shi kadai kuma yana bacci kuma ga takobin annabi a kusa da annabi sai sunku ya dauki takobin annabi alaihi salatu wasalam ya zare ta sai ya taba annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya farka sai ya ce masa wa zai hana in kashe ka ka duba wata magana ma'ana sahabbai yana ga kamar sahabbai ne suke kare annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ba sahabbai yau daga shi sai shi to ya samu dama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalle cikin nutsuwa kamar suna magana da abokinsa sai ya ce Allah kalman Allah da ta fito daga bakin annabi sai ta daki zuciyarsa malam kawai sai ya fadi kawai takobin ta fadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sai ya dau takobin sa sai zama yanzu shine a ƙasa annabi ya rike takobi ya tsaya a kansa sai ce kai kuma yanzu wa zai hana kai kuma kashe ka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya ce shi ba ya ce Allah kaga ya musulunta kenan sai ya ce kun khaira akin ka zama fiyayyen mai ruko ai an ce min ba haka halinka yake ba wato labari ya je masa cewa in kawa annabi sallallahu alaihi wasallam sharri shi yana saka ma ne da alheri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka musulunta sai ya ce a ni bazan musulunta ba amma na maka alƙawari bazan yaƙe ka ba bazan shiga cikin masu yaƙi da kai ba har abada sai annabi ya ce to tashi ka tafi sai ya koma garin su ya ce ya ku jama'a duk mai san addinin gaskiya ya je ya shiga musulunci kun ji kuma duk mai san addinin gaskiya ya je ya musulunta ni na ga abin da na gani ni na yi masa barazana zan kashe shi da Allah ya bashi iko a kaina shi kuma ya ce min yi min afuwa ya yafe min ya kyale ni shi yasa na ga ba addinin da ya kamata a shiga irinsa wasu malaman sun ji a ƙarshe shi ma ya musulunta to kun ga wannan shine kyakkyawan misali in kawa wanda ba musulmi ba alheri ta hanyar bashi abinci ko sutura ko magani ko kaje ka duba shi bai da lafiya ko kaje kai masa ta'aziyar rasuwan babarsa ko matarsa ko yarsa kaje kai masa sori ko ya samu promotion a gurin aiki kaje ka taya shi murna ko yayi rashin lafiya ka je ka duba shi tasirin dubiyan ma in Allah ya sa albarka a ciki sai ya musulunta wannan da akwai misalai a cikin sirar annabi alaihi salatu wassalam saboda haka wannan babu laifi ka bashi sutura da irin waɗannan malam muna da wani limami in ya zo karanta fatiha arko in karshe na sallolin mu wayanda ake karantawa asirce sai muga kamar baya kaiwa karshe saboda yadda yake gaggabar yin ruku'u sai ya ce wai haka yake a sunna malam da gaske ne wai hakan ne yana da saurin baki in yana yabo yake nan kuma sai ku yi da saurin bakin ku bi shi a tunda yanzu abu za ku tabbatar ya karanta ko bai karanta ba abu ne a koyi 300 da Dr. Jawa ko Dr. Jawa Okay, to wani ban Allah ne daga kasar waje ne shi yasa suna ya dan ba mu halar karantawa Jawa Zaba Muhammad daga Oman ya turo barama ya aiko wannan shekarar ma ya aiko da kudi 300 a saka asusun marayu kai kana nan Najeriya ga wanda daga Jawa ya aiko daga Oman ya aiko kudi a ba marayu a tamfa guda 20 shadda yadi 5-5 guda 5 blouse na maza blouse maza suna samu blouse ah to ai kace yar kanti kace blouse na maza mu ai mun an ce blouse muna kaman mata suke ko blouse ya fuka kayan mata kayan maza yan kanti
yawa
guda 5 blouse na mata guda 5
yawa
daga honorable bala keli wanda shine mai wakiltar dukku da na fada to Allah saka da alheri honorable akwai 500 daga wata baiwa Allah a sa asusun marayu Allah ya kai ladan ga iyayenta 500 ina neman haihuwa Allah ya bada nagari 1200 daga daidaiku Allah biya musu bukatunsu mallaka ta ni da addu'a Allah ya bani ikon aikata aikin alheri akwai lacce gobe ko an din janye ta ladi ne to jibi ne jibi akwai lacce a federal a university to sai masu neman addu'a mallan atiyani da addu'a Allah ya bani ikon aikata aikin alheri to mu ma abin da muke so kenan akwai wannan addu'a ba ta kace kai kadai ba dukkan mu Allah ya bamu iko aikata alheri Allah ya nisanta mu daga sharri Allah ya hore mun abin hawa to Allah ya hore maka abin hawa na rabu da nawa a okay na rabu da sakamakon yanayi okay yana da abin hawa sai sakamakon yanayi yasa ya siyar bawan Allah to shi da yake so ai masa addu'a Allah ya kawo masa wani to Allah ya kawo maka wani abin hawan wanda yafi nada akwai marasa lafiya muna tawassuli bi asmallahi alhusna Allah ya ba su lafiya akwai masu neman admission za su shiga karatu akwai kuma waɗanda sun gama karatun su kuma aiki suke nema to Allah ya ba su aikin su kuma Allah ya ba su admission din sauran addu'o'in da yake ku duka muna roƙon Allah muna kafin kafa da sunayensa masu girma da sifofinsa madaukaka da sunansa mafi girma da ake kamun kafa ai tawassuli ai fadanci ai roƙo ya biya Allah ya biya mana dukkan buƙatu na alkhairi Allahumma Na'am Commissioner Na Commissioner a Professor Commissioner to sani da zuwa saboda haka muna tawassuli da waɗannan sunaye gaba daya Allah ya biya wa kowa bukatar su ta alheri Allah ya tsare dukkan abin ki Allah kuma ya shiga lamarin mu Allah ya tsare mu daga asara duniya da lahira Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك